الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكو غوات الربيع الثاني شكرة دبول إلى حدود 41 هجرية وانده يداتي دا 30 غوات نوفمبر شكرة دبوبي دبوما شاترا الاسافن توراوا زامو دورا بابي نغبا اتشكين ونن لتافي نسي البخاري بابن دا امام البخاري يما ستاكي دا فمن تمتع بالعمرة الى الحج wato yana magana ne akan mutumin da yayi niyan umra da aikin haji a tare, ko kuma mutum da yayi niyan umra kawai sannan kuma da ya gama sai yayi niyan aikin haji. Wannan shine ake cewa at-tamattu'ul khas, at-tamattu'ul khas, kuma wanda shine sananne a maganganun malaman fiqihu at-tamattu'ul 'am, wanda akwai umra daban akwai kuma aikin haji daban, wanda shine afdalu anwa'ul hajj, mafifici daga cikin nau'o'i na aikin haji. Allah ya ce faman tamatta'a bil umrati ila al hajj, wanda ya niyya da umra da haji, ko kuma ya niyyar umra kawai sannan bayan ya gama sai aikin haji. Yanda abin yake shine, idan mutum zai je aikin haji yana da tsari guda uku. Akwai ifradi, niyyar aikin haji tsurarsa kullum aikin haji mutum zai yi niyya. Akwai kirani, wanda shi kirani ana cakuɗa tsakanin umran ne da aikin haji, wani bangare ne aikin umran da wani bangare ne aikin haji, sai a haɗe shi, hukuncinsa daban da tamattu'i, shi ne ake ce da shi kirani. Akwai kuma at-tamattu', mutum yana zuwa kawai zai ɗauki niyyar aikin umra ne kawai, abinda zai fara yi umra zai ɗauki niyya. Kamar umra kaɗai ya je yi, idan ya yi umra sai gama sai ya ci gaba da zama a garin Makka, yana yin dukkan abinda ya kamata yi aka halatta wa wanda ya tahalluli, sannan ya jira zuwa ranar da za a yi niyyar aikin haji sai ya sake daura ihrami sabo da kuma sabuwar niyya, kuma ya tafi aikin haji, wanda za mu zo mu yi bayani insha Allah nan gaba kana. To shine Imam Bukhari ya kawo mana wannan aya din, yi mana bayanin mai annabi ya ce akan wannan. Qala haddathana musaddadun qala haddathana yahya an imran abi bakr qala haddathana abu raja an imran ibn husayn رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. رواية مسدد ابن مسرهد دقى يحيى ابن سعيد القطان دقى إمران ابن مسلم دقى أبي بكر البصري سننشي دقى أبو رجاء شيني إمران بن ملحان الأطاردي انتم بصراني دقى إمران بن حسين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتشي الله يسوك دا آية دا أتشين القرآن دي كيما غانا أكن واتو المتعة yace fa fa'alnaha mun yi wannan almut'a din tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi yana raye da mu walam yanzil qur'anun yuharrimu Allah bai saukar da qur'ani yana hana wannan mut'a din ba walam yanha anha annabi bai yi hani akai ba hatta ma ta da ya bar duniya yace sannan daga baya hatta mata qala rajulun sai wani mutum an ce Usman ne saboda shi yana hana at-tamattu ya faɗa da ra'ayinsa ba wai da ra'ayin annabi ba sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suka ce rajul ɗin nan Umar ne ba Usman ba saboda ya ce an ce wa atimul hajji wal umrata lillah sai yake cewa hatta matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bai hana ba annan har annabi ya bar duniya bai hani ba to anan gurin abinda ake nufi da mutu'a din nan shine ba mutu'a da ɗan shi'a sai magana ake akan sa ake nufi ba mutu'a shine me yasa aka ce da tamattu idan mutum ya je aikin hajji wannan umra inda ya tafi da iyalinsa to an halatta masa bayan ya gama umran nan da shi da iyalinsa an halatta musu su yi rayuwa kamar kace suna gidansu tunda sun duk da sun tafi aikin hajji ne sabanin wanda yake da kirani ko yake da ifradi in ya riga ya daura wannan ihramu to babu alaka da mace so a lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sukan tafi da iyalansu shi yasa suka ce mun yi tare da annabi mutu'a din da ake nufi at-tamattu kaman wai wannan dan nau'in jin dadin tsakanin gama umra da aikin hajji nan shine ake nufi da mutu'a din so su yan shi'a da suke da wato fitina a cikin ransu da kuma nufin sharri sai suke kafa hujja da wannan hadisin sai su karanta mutane su ai gashi a cikin sahih bukhari ma an ce annabi bai hana mutu'a ba auren mutu'a sai suka fassara shi abinda fa ake nufi ana magana akan aikin hajji ne da umra kullum totally sai suka dauki hadisin iska ce ana nufin me auren mutu'a abinda ake nufi da auren mutu'a shine a aqidar shi'a kurin mutum ya gama ce su yi ciniki da ita ya bata dan abin da zai bata kurin ya je ya ci gaba da keɓanta da ita kamar ya aure ta hakan yi na wata biyu hakan yi na wata ɗaya hakan yi na sati ɗaya hakan yi na kwana biyu ma hakan yi na kwana ɗaya ma auren mutu'a hakan yi na shekara ɗaya idan ya gama kawai sai ya kama gabansa ita ma ta kama gabanta wannan abin sun mai da shi addini da shi suke rayuwa zina ce a fili kuran yanda za ka je ka ɗauki hayar babur sati biyu ko hayar mota sati biyu wai haka za ka ɗauki hayar mace to wannan kuma no? ana iya samun ɗa in an samu ɗa kuma abin mamaki kaga su a wajen auren wato mutu'ar kamar auren kamar ɗan zina ne ai kamar da ɗa ne kawai da aka same shi bai da wata kima ai bai da wata kima aure ne na tamuri kawai bai da wani wazani bai da wani nauyi to dama a shari'a kamma ai ba za ma kai magana ba zina ce to koma sun sama masa gindin zama ma dai ɗan zina ne ba ɗan musulunci ba ne ba ɗan shari'a ba ne ba so wannan hadisin yana magana ne akan at-tamattu na aikin hajji wanda ake tsakanin umra da aikin hajji sahabbai sun aikata a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai hana ba shi wannan da aka ce ta qala rajulun fahimta ce ta sa shi Usman ko sayyidina Umar akan hana haka din amma ba wai dan annabi sallallahu alaihi wa sallam waktu ya hana ba. To wannan kenan. Sai kuma ya kawo malami sun ta bayani akwai hadisai da suka zo cikin Bukhari da Muslim akhrajahu al-khamsa hadisin Ali ibn Abi Talib Allah ya yarda da shi Hafiz ibn Hajar ya kawo shi ma cikin Bulughul Marami cewa Ali yake cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ai ya haramta auren mutu'a ya haramta auren mutu'a da a farko da auren mutu'an da ana yi cewa idan an tafi yaki an dauki lokaci sahabbai sukan shiga cikin wani kunci ba su da iyalansu a tattare da su sai aka halatta a inda mutum yaje yarjejeniya amma da tsari na musulunci mutum yaje ya auri mace a inda yake in zai taho kuma tunda wata kasa ne ko wani guri ne shikenan sai su rabu da ana yi to daga baya ma da aka zo shekarar Khaybar a yakin Khaybar shekara ta 7 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah tabaraka wataala ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a ga ya mutane da cin naman jaki da yin wannan aure na mutuwa din haramun ne ila yawmil qiyamati kuma abun mamaki hadisin Ali ibn Abi Talib ne ya ruwaito shi yace Annabi ya haramta yin auren mutu'a da naman jaki da auren mutu'a shekara daya aka haramta su me yasa to yan shi'a suke kin cin naman jaki kuma suke yin auren mutu'a saboda son zuciya a garin nan da nake gaya muku fal cike inda suke da aqidar yan shi'a indai kaga yan shi'a to yana wannan auren mutu'a ba na manta wallahi a wata shekara muna Madina muna karatu alhazan Iran sai su rinka tahowa da yara yan mata sai su rinka bin dalibai sun san dalibai suna zaune a Madina ba su da mata sai su rinka tallata musu ga auren mutu'a ka zo ka zama dan shi'a kai auren mutu'a wannan ba ɗaya ba ba biyu ba an sha kiran dalibai hotel ɗin su hotel saboda tsabar su bakanta wa Annabi a garinsa a yi fasadi a garin Annabi amma ba sani wasu ɗaliban sun gini akan aqida ta musulunci na wanda ya shiga jami'ar Madina ai babban abu na farko da za a fara sa maka kinsa ma shine shi an ci ai sai an gina ka akan nisantar aqidar shi'a to ba wani mai hankali da zai zo ya yadda da wannan amma inda suka samu dama suna yi anan ma suna yi ka ji ko jiya ma na ga wata tana ta bayani wai an yaudare ta an yi auren mutu'a da ita sun yi ta jawo mata ayoyi da hadisai na ƙarya suka yi mata ƙarya suka yi ta lalatar da ita daga baya ta gane ta ɗauka addini ne ba wannan ne kaɗai cikin aqidun shi'a ba wai auren mutu'a ɗin kaɗai ba suna da aqidar i'aratul furuj wai mutum ya bada aran matarsa a aqidar shi'a halal ne aboki ya ba wa abokinsa matarsa su yi canji a ɗauki matarka ka kai gidan abokinka shi ma ya ɗauko tasa matar ya kawo naka gidan a canja zuwa wani lokacin da kuka ga dama sai kuma kowa ya koma gidanshi suna da wannan aqida da aqidar neman mata ƙanana duk suna da shi gazan ta je gata nan ba za ta lissafu ba kuma abin tausayi wasu daga nan ake ɗiban su ka tafi da su wannan fitinar duk wanda ya lalata ƴar wani insha Allah sai Allah ya lalata ƴarsa kuma duk wanda ya rayu akan zina to baya taɓa yin albarka a rayuwarsa haka zai lalace har ya mutu gazanta ce tun a lokacin jahiliya fa kyamar abin suke yi Allah kiyaye mana addinin mu Allah ka tsare mana mutuncin sai kuma faɗin sa laysa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum babu laifi gare ku shine junah ku nema tabtagu tatlubu fadlan min rabbikum ku nemi falala riba daga ubangijinku a harkar kasuwancinku wannan aya tana mana magana halaccin mutum musulmi yayi kasuwanci saye da sayarwa ka sayi wannan abun naira 30 ka sayi da shi naira 40 ko 50 duk abin da mutum yaje isiya yazo ya kasa shi ya dora mai kudi wannan halal ne tijara ce حدثنا قال حدثني محمد قال أخبرني ابن أيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت أكاد ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأسموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم حديث عبد الله بن عباس يجي كانت أكاد da mijanna da zulmajazi kasuwanni ne tun a lokacin jahiliya ukaz mijanna zulmajaz sunan kasuwanni ne tun a lokacin wato jahiliya lokacin da musulunci bai zo ba lokacin da musulunci ya zo sai musulmai sai suka ji tutun da wannan kasuwanni ne lokacin jahiliya ake amfani da su ba musulunci fata assamu sai suka shiga cikin kunci da haraci suna ganin kamar akwai laifi idan sun shiga sun yi harka wato an yattajiru su yi tijara fil mawasimi musamman lokutan aiki na hajji ko umra sai suke ganin laifi ne in sun ji sun yi kasuwa a wannan wuri sai Allah ya ce ai babu laifi gare ku ku je ku nemi falala na ubangijinku a kowace kasuwa ce ma a wata riwayar fi mawasimil hajj mawsimil hajj ko mawasimil hajj a lokacin taro na aikin hajj wannan yana nuna mana halaccin yin kasuwa saye da sayarwa a aikin hajj ba laifi alhazai idan sun ji aikin haji in an samu wani abu na saye da sayarwa a yi wanda dai ba wai kasdin mutum asalin daman ya kasuwancin ba ne a yaje aikin haji kuma in ya nemi wani abu na falala wannan ba laifi ba ne ba aka halatta ka sannan sauran kasuwa da za a yi ba a aikin haji ba mutum ya bude shago ko irin ga siyan wani kaya yana kaiwa wani wuri ko irin ga saro kaza yana kaiwa kaza wannan babu laifi a shari'ar musulunci mutum ya nemi falalarsa annabi ya kwadaitar da mu neman na kai kowa yayi abin da ya dace da shi kuma abin da yaga yake sha'awa wani aikin gwamnati zai yi a wata a biya shi shi kuma shine kasuwarsa ya je ya bada lokacinsa da tunaninsa yayi aiki a biya shi wani aiki yake a kamfani a wata a biya shi wani shago ya bude wani safara yake yi daga gari kaza zuwa gari kaza wani hada karfi suka yi suna wani abu na kasuwanci na saye da sayarwa ko na aikin karfi duk wannan ba laifi bane ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kiwo yake yi yayi kiwo ba ka duba sana'a irin ta kiwo ya je ya bada karfinsa ya bada lokacinsa ya kiwata musu dabbobinsu su ci su sha a dawo a biya shi ya rufa kansa asiri ya tafi kasuwa daga makka har zuwa sham jarin da ba nasa ba jarin wani jarin wata jarin nana khadija ya dauki kaya ya kai kasar sham ya kasa kaya ya siyar a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi wasallam in wannan yana nuna mana wani abu halaccin mutum ya nemi arziki dan ya rufa kansa asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya kazantar da roƙo da bara mutum ya zama kullun cewa yake a bashi yace ɗayan ku ya dauki igiyarsa ya hau kan dutse, can ololuwar dutse ya saro itace ya daure ya goya a gadan bayansa, shi yafi masa alheri akan yazo yana cewa mutane ku bani ku bani. Kazanta ce mutum yazo yana roƙo yana cewa a bashi. So shi yasa yana da kyau kowa yayi kokarin yau kansa tunani me ya kamata yayi. Kullum muna faɗa muna maimaita babu waɗanda suka ci baya a harka irin ta nema irin al'ummar musulmi ko matasan musulmi. Za ga yaro tun da ya tashi ubansa ya ɗauki nauyinsa ya je makaranta, ya gama primary, ya shiga junior, ya gama secondary, ya gama har ya gama, ba mu da tunanin yin sana'a, tunanin yin wani aiki da mutum zai rike kansa. Yana nan dai yana zo ne, akwai yaron da yana jami'a har yanzu ubansa sai ya sai masa sabulun da zai wanke rigarsa. Ya balaga ya girma, amma har yanzu kamar yadda za a bawa yaro dan naziri ko primary kudin sabulu, shi ma gashi nan kato da shi yana jira a bashi. Amma yana da lokacin da zai je ya zauna a majalisa su yi ta hira awa uku awa hudu, in an yi hutu bai da aiki sai bin abokanai da zaman banza. Amma ya yi tunanin ya yi wani abu na sana'a da zai rike kansa ko ya taimaki ubansa, ba ma ma sa shi a ran mu, ba ma kaɗan ne daga cikin yaran matasa masu tunanin bari su yi business, bari in kirkiri wani abu na sana'a ko na makamancin wannan. Ga takabburanci da girman kai, ni ba zan je in zauna ƙarƙashin wani ba, ni ba zan je shagon wani ba, ni ba zan je kaza ba. Amma mutum ya iya zama a majalisa, ya iya zama a unguwa yana kallon matan mutane, ya iya zama da zarar 12 da rabi ta yana duba agogo zai je yayi layi a gida a bashi shinkafa da wake ya ci, rana ta ya ci na dare, sannan ya zo ya ci na rana, ya ci na rana ya zo ya ci na dare. Baya tunanin ya kamata yanzu shekarun nan ya taimaki ubansa, tunda ka tashi babanka yake taimakonka, tunda aka haife ka yake taimakawa. Kai wani irin mutum ne da baka da zuciya bari kai ma kai tunanin wani abu? To wai yanzu sana'ar ma ko aikin ma da mutum zai yana jiran sai ubansa ya sama masa. Amma fa ya iya ci, ya iya saka riga mai kyau, ya iya sha'awar ya gama shin mai kyau ya ce zai hau. Amma bai iya tunanin ya ga me zai yi na saye da sayarwa ya mutunta kansa. Shi yasa za ga samarin gasar tari guda, amma ba sa iya kansu komai, ballantana su yi wa 'yan uwansu ko su yi wa ƙannansu ko su yi wa addininsu. Wannan aibu ne ƙwarai-ƙwarai da gaske. Yanzu idan za ka je sabon gari, suna nan suna da matasansu kamar yadda kuke da matasa, da wahala ka ga ƙabila ya zo yana ƙaramar murya yana cewa a bashi kaza bai da kaza. Nan ƙofar ruwa yanzu idan ka je za ka tarar da yaransu matasansu, kowa yana da abin da zai, kowa ba wai ba su da matasan ba ne. Yanda muke zuwa makaranta da yaranmu da 'yan matanmu da wasu, ma nan in ka shiga cikin sabon garin haka za ka ga su cin kurs, amma suna dawowa daga makaranta suna da abin da za su yi. Mu sai mutuwar zuciya sai kaɗan daga cikinmu. Kuma kuna gani duk yaron da yake zuwa kasuwa ɗin da wanda baya zuwa, sai kaga akwai bambanci. Ita kasuwa albarka ne da ita, ko zuwa kake kawai ka zauna a wajen wani kana kallo, sai Allah ya kawo wani abu na harkar arziki ga mutum da yi wahala ya je ya dawo hannu banza. Amma matasanmu da yawa daga cikinsu ba wannan ne a gabansu, shi yasa muke cikin kaskanci. Yanzu sai 'yan siyasa su zo su ɗebe mu su yi ta amfani da mu, saboda baka komai. Da ka ji za ka samu harka ta 1,000 ko 2,000 ko meye ba a shan ra'ayi ba, ko yankan wani za a yi za ka yanke shi inda za a ba da wannan kuɗin, saboda ba ka da tunani, ba ka da wani abin da za ka yi. Kuma na tabbatar muku wannan rayuwa da kuke gani, wallahi tallahi kowa ya tsaya nemi na kanshi, in ba ka ba za ka ga ƙasƙanci. Wallahi babban jarinka dai kai ɗan talaka ka tsaya kai karatu a matakin farko, duk yaron da bai samu ya yi karatu ya kashe kansa Allah. Yawwa karatun nan kuma ya zama larura, ba yanda za ka yi. Na sha gaya muku idan zamani ya zo da abu kurin wato ka ɗauka ka yi kawai, tunda ba sabon Allah ba ne, ka hutar da kanka. Duk wanda kuma ya ce ba zai yi karatun ba, to lalle ya samu wani abu na sana'a da zai dogara shi. Amma babu karatu, babu tunani, babu kwakwalwar yin sana'a, daga baya billahi azimu ƙarshen ka zaka zo kana gadin wani ne yana kwance da matarsa, kai kana kofar gidansa sauro yana cizon ka. Ga ka mutum kamar ba mutum ba, saboda ka lalata lokacin da ya kamata ka amfana da shi. Kuma duk yanda ka kai da kamewa, dole in kai wasa wata ran sai an ga ka zo kana wannan roƙe-roƙen, girma yana zuwa maka, akwai shekarun da za su zo ka ce sai kai aure. In kai aure ka jawo mace kusa da kai, dole ka taimake ta, dole ka ciyar da ita, dole ka nemi kuɗin haya, dole ka nemi kaza. In ka haifi ɗa, dole ka kai shi asibiti, dole ka kula da rayuwarsa, dole ka kai shi makaranta, dole akwai abubuwa na larura, dole ne sai an kashe kuɗi. To yaya mutum zai zauna ba zai wa kansa lissafi ba da tunani? Ana zaune yanzu Kano ɗin nan gari ne mai albarka, idan garin Allah ya waye ka je bakin kasuwannin nan ka ga yadda mutane suke shiga cikin kasuwa. Baƙo sai ya tafi daga wani gari, akwai wanda kullun daga wani gari yake zuwa, ya zo ya hada hadar kasuwancinsa, ya nema ya samu abin da zai cafa ne ya rufa kansa asiri ya koma garinsu. Amma kai kana ɗan garin, kana zaune ba ka iya komai, sai takabburanci, ai mu a Kano muke, ai mu ɗan Kano. To kana Kano ana ta harka ba ka yi, baƙi suke shigowa su zo su nemi arziki. Na sha faɗa ana maimaita, yanzu wannan kurin ku je kasuwar ƙofar ruwan nan, nan ga ta kusa da mu, ku je ku ga yadda kafiran nan suke da arziki. Malam ka ga shago iya ganin ka, duk injinan mota ne na tirela, wallahi tallahi malam ana buɗe shagon sai kaga oga cuku shi ne mai wannan shagon, da su da yaransu da matansu. Ka ga matar inyamuri ta ci ta ƙoshi ta yi ƙiba ta yi ja, mu ne ko muke zuwa mu siya? Duk wani fayif da ake sayarwa, rududduka da ake sayarwa, kayan amfani da ake sayarwa, safayafan da ake sayarwa, kasuwan nan ta kofar ruwa arzikin da yake ciki Allah ne sani, amma majority ba namu ba ne, ai baƙi ne. Wani fa daga Enugu ya tago, daga wani cefa ya zo bai san kowa ba, ya zo ya kafa kansa ya yi arziki a nan. Da yawa yanzu kwafas ‘yan kudu so suke a turo su Kano, ba wai don su yi fa aiki ba, saboda business. Mutum a tura shi wani guri ya yi relocating kansa ya dawo nan Kano, ya zo ya kafa, yana gama kwafa ɗin kafin ya gama shekaran nan da zai gama kwafa ɗin nashi. Insha Allahu ya yi tunanin wace sana'a zai yi bayan ya gama, ba sa yadda su koma wallahi. Ga su nan barkatai a garin nan, akwai yanzu akwai kwafa ne wanda ya fi shekara 50, ya yi kuɗi dogayen benaye yake da su a sabon gari, cikin gidajen na sabon gari. Ka ga bene hawa 12, hawa 9, hawa 7 na kwafa ne, tun da ya zo ya zauna ke buge bai, kuma inyamuri ne. Akwai inyamurin da ya zo gina asibiti a garin nan, duk garin nan ba wani mutum musulmin da ya zo gina wannan asibitin na kansa, miliyoyin kuɗi a kashe, amma fa baƙo ne, kwafa ne ya zo, ya zo NYSC ne daga nan ya makale. Akwai wanda ya buɗe kamfanin ruwa, duk garin nan sai da aka yi lokacin da shan wannan ruwan shi ne alfahari, amma fa baƙo ne ya zo ya kafa nasa. Suna nan barkati. Amma ina namu matasan? We are not creative, ba mu da tunani mu kirkiri wani abu na sana'a da za mu yi. An yi lokacin da kujeru ga mu nan kusa da mu, ba ana wuce a ganin kujeru ba, ka je ka ga suwaye masu gihin kujerun, wannan kujerun. Akwai lokacin da aka yi majority ba mu ba ne, sai dai mu alfahari in za mu yi aure mu je mu siyo ‘ya’yanmu kujerun 100,000 kaza. Amma a nan kusa da gidajenmu ake kwale-kwalen kujerun a yi, amma ba mu ba ne. Suna da aiki, suna da aiki. Duk wata taya da za ka je ka saya, ba akwai motoci a garin nan ba, ka je ka bincika suwaye masu taya, suwaye masu sai da taya. Ko ni nan da nake muku wa’azi, in na tashi zan sai tayar mota ta, dole sai na shiga sabon gari, sai dai in nemi wani musulmi-musulmi in je in saya, in bai da shi kuma dole in je gurin arna. Ka duba dai motoci a garin nan, ka duba business ɗin nan, ina mutanen mu na rasa, wato kaman Allah ne ya ce ma gaba ɗaya ma harkar ma sana'ar ba za a yi ta ba sai a can. zamu ita bude competition muna bude provision su anguwa abinda muka iya kenan da naga aboki na bude ni ma sai da budeya da naga aboki na bude ni ma sai da budeya da wani ya dan bude a dan gefin shago an ga yana ciniki to shi ma sai wannan ya da budeya abinda muka iya kenan amma akwai sanawoyi masu muhimmanci da ya kamata mu yanzu misali computer ka duba harkar computer to za ku yi bakin ciki majority waɗanda suke sayar da computer a garin nan gaba ɗaya karaf ka cak wanda ake saya a garin nan da wanda baki za su saya gaba ɗaya ba musulmi bane tafka tafkan shaguna na computer hawa nawa ta musulmi bane da laptops da desktops da wayoyi da sauransu alhamdulillahi waya an yi kokari harkar waya an dan yi kokari amma duba harkar computer abubuwa da yawa ina gaya muku da yawa sun mana nisa shi yasa suka rena mu wallahi sun rena mu fiye da yanda kake tsammani sun rena mu suna kallon mu ne ga munan kawai azubi amma duk wannan abin da na gaya muku ku ba ku isa ku je jihohin su ku yi ba wallahi baka isa ka je kasar Inyamurai wai kana musulmi dan Kano ko dan Jigawa dauko dan Kaduna ka je wai ka bude wani shago kana harkar arziki ba kai ka isa hanyar ma zaka iya bi ma hanyar ma zaka iya bi baka isa ba so ina kira ga samari matasa mu yi kokari al'umma tana samun karfi ne da tattalin arziki noma akwai alheri a ciki amma noman ma yanzu ne ma suke su kwace mana yanzu ga gidaje ai ga gonaki muna da shi da sauransu amma su suke amfanuwa wallahi sai ka je nan kura kaga kura nan ko inda ake noman shinkafa ko sai ka je ka tarar da Inyamuri ya zo daga kudu ya yi fakin da motar sa mai tsada sai ya yi wata biyu wata uku yana noman shinkafa Inyamuri mu dai kawai yaranmu sai dai a ga alhajiya akwai aiki ne alhajiya akwai aiki ne a nan cikin dan bata dinnan akwai gona ta ina zuwa ina yin noma da idona na gani wannan ba wai gaya mu akai ba ana yin harkar tattasai da tumatir da albasa da wayewaye da sauransu ni mamaki wallahi malam arna ne daga Lagos suke zuwa haka za su dauko kudi idan lokacin siyan tattasai din nan yayi da tumatir da G pipes din su suke tahowa da kansu suke shiga ƙauyukan nan su sai amfanin nan a farashi karyayye mutum ƙauye ya ga an gama za a bashi kudin sa take kariyar da farashin a sayar musu su loda da kansu tafi da haka suke su je su dawo su bari ma ku dauka ku kai kasuwa ma ku sayar ma ba su bari ba kuma ba sa jin nauyi ba inda ba sa shiga to yanzu gonakin suke saya sai su yaudari mutanen ƙauyen ko mun ce yaudara ba su nuna musu kuɗi su saye gonaki yanzu su suke noman tattasan su suke nomawa za su zo su yafa su zuba iri da komai su sa ƙatti musulmi su tai musu aiki idan amfani yanzu kawai mota suke yin parking ko kanta ko J5 a cika ta nak sai su jera mota goma sha duk an yi kudu da su muna zaune sai dai leburanci wanda ma suka yi tunanin su je su yi leburancin so ni ban sani ba abubuwan ba a cewa komai wato ciwon abun ya isa Allah Ubangiji gyara mana halin Allah ya ce ku sana'a ku je ku nema laysa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga Ubangijinku duk abin da zaka iya saya da sayarwa ka samu kaza ka je kai duk abin da zaka sai shi naira 10 ka samu naira 15 ko 13 ka je kai kafi kima kafi daraja kuma in kuna gadara da aikin gwamnati ne mun yi yawa wallahi mun yi yawa gwamnati ba za ta iya yi mana ba Allah wanda ma ya yaudari kansa yana tunanin in yi karatu don shi ya zai jama'a ne to wannan kuma rabo ne sai wanda Allah ya zaba yanzu koyarwa in ka samu a guri sai an zo an maka murna a yanzu kenan to ina ga ƴaƴanmu da jikokinmu da za su zo mun yi yawa kuma arzikin ana sarrafa shi ta yanda bai kamata ba ni na gama digiri na ce sai na aikin gwamnati kai ma ka gama ka ce sai kai wancan ya masa ka ce sai kai kaza akwai masu PhD wallahi doctor degree suke da shi Allah ta kaddata nan tana zaune wallahi yanzu ba samu aikin da za su yi ba Allah ka ga dai bokon da an yi ya ci bokon har ya zama doctor yana nan yana zaune a gida babu abin da zai yana tabi yana rubuta takarda akwai wurin da ma an ka je neman aikin kawai sai dai ka bada karamar takarda dakta ne kai sai ka bada degree a ce ko aikin degree ma ka samu kai akwai wurin da za a zo ana neman masu diploma mutum yana da master degree sai ya ajiye takardar master sai ya dauko ya tsoho diploma sai ya mika saboda ya samu ba za su iya yi mana ba wallahi ba za su iya yi mana ba so wannan kasuwannin mu shige su mu yi harka mu yi hada-hada mu amfana in ba haka ba akwai damuwa ba karamar damuwa ba yanzu misali bari mu buga muku misalin shinkafa kaga duk kudin nan da kake gani ba a noman shinkafa yanzu da aka hana shigo da shinkafan nan masana harkar shinkafan da masu kamfanonin shinkafan suke gaya mana haka ga yadda suke bulbulowa su taho daga kudin nan suna zuwa suna bin layi a kamfanonin casa shinkafan nan suna diba suna tafiya da shi amma mu me yasa ba za mu yi tunanin kamar yadda suke ɗebo kayansu suna shigo mana da shi nan gurin muna siya mu ba za mu ɗebi namu mu kai musu can ba me yasa ba za mu ɗebi namu mu kai musu can ba wani mai kamfanin casa shinkafa yake ga yace ai mallam akwai Ibn Iyamurin da yazo mai kuɗi ne yazo yana neman shinkafa trailer 10 trailer 50 trailer kaza shinkafa nace ka bulayi amma me yasa mu ba za mu diba mu je mu bude kamfanonin mu a can muna sayarwa ba za su barka ba idan kuma za su barka ba ka da tunanin da ya kamata kai amma yanzu nan mu ba wanda duk za su iya zuwa duk abin da suka dama za su iya kafawa Allah gyara mana halin mu ina fatan samari su ji wannan kuma su yi zuciya mu dan kirkire abubuwa da za mu ce miki kanmu sai kuma summa afidu min haythu afadha an-nas summa afidu sun marji'u kenan ku dawo ta inda mutane suka dawo daga arafa zuwa muzdalifa daga arafa kai za ku taho a laminal muzdalifa wannan ana magana akan alhazaini lokacin da suka gama tsayuwa arafa suka gangaro za su tafi mina dan a zo a yi jifa da sauransu qala haddathana ali bin abdillah qala haddathana muhammad bin khazim qala haddathana hisham an abihi an aisha radhiyallahu anha كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بأرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي أرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله حديثنا أنا عائشة اللي تكي تشيوا عيدا قريشا وا دوات أن نسكي تارد سو بنو عامر كينام ابن سعصع دا ثقيف دا خزاعة كما يدي إمام الخطابي يفدا شين ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة suna tsayuwa ne a Muzdalifa la yakhrujuna min al-haram idha waqafu wa yaquluna nahnu ahlu Allah fala nakhruju min haramillah wato ada idan sun taho ba sa wucewa su je Arfa sai su rinka tsayawa a Muzdalifa ka san a hanya in ka taho daga Makka zaka zo Mina daga Mina sai Muzdalifa Muzdalifa ita ce karshen Mina to ita kuma arfa tana gabacin da Muzdalifa to idan sun taho sai su tsaya a Muzdalifa la yakhrujuna min al-harami saboda daga Muzdalifa zuwa Mina zuwa Makka duk shine harami ana cewa haram ne to sai suke cewa su ahlullah ne su makusantan Allah ne ba za su yadda su fita daga harami ba za su je wani guri arfa ba shine yatafuna bil muzdalifa ana ce da su al-hums sunan su kenan jam'i ne na ahmas wa kana sa'iru al-arabi sauran larabawa kuma ba su ba su kuma sai su je su tsaya a arafat yayin da musulunci ya kaga an rabu wasu sun makale a muzdalifa wasu sun karasa a arafat arafat din shine guri ne shi ma arafa kenan yayin da musulunci ya zo sai Allah ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wasallama cewa kada ya biye 'yan tsayawa a Muzdalifa ya wuce shi ma ya je Arafat, ya ce Arafat ka tsaya a Arafa kai addu'a yanda ake idan an tafi tun da safi za a je Arafat, za a hada sallah azhar da al'asr saboda a samu damar yin addu'a. Alhaji zai tsaya tun daga yin azhar da al'asr din nan, a lokacin azhar ake hada sallah. Al-wuqufu bi Arafat din nan akramakallah wato shine babban wuri a duniya da Allah ya yi shi da mutum zai daga hannu ya addu'a. Tun daga wannan lokacin kawai hannunka yana sama kana roƙon Allah har sai rana ta fadi. Ka kwatanta a ce kayi sallar azhar, ka miƙe ka daga hannunka kana ta addu'a baka sauke ba sai magariba, kuma an maka alƙawarin duk abin da ka roƙa a wannan rana an karɓa. Jama'a wannan falalar fa har yau har gobe tana nan wurin nan, har yau har gobe yana nan. Shi yasa babu asara a cikin zuwa hajji. Kar mutum ya ce wai dan yaje yaji wai yayi asara. Allah ya san alherin da alhaji yake dawowa da shi idan yaje aikin hajji. Arafa din nan kadai mala'iku suna kewaye da ku da masu sauka da wanda suke cikin ku, ganin su ne kawai ba ku yi. Allah yana alfahari da alwaqifina bi Arafat, waɗanda suka tsaya a Arafa. Yana ce wa mala'iku waɗannan bayi na wa me suka zo yi? Mala'iku za su ce ya Ubangiji sun zo neman gafararka ne, sun zo da sutura iri ɗaya dukkansu ga baki ɗaya mutajarridina an siyam, ba mai riga ba mai wando, kowa ya ɗaura ƙyalle. Suna faɗan abu ɗaya, suna nufin ka kai kaɗai. Duk musulmi mai aƙida in ya je filin Arafa ai ba zai kira wani ba in ba Allah ba. Allah zai ce wa mala'iku ku shaida musu na yafe musu. Na yafe musu. Ja'u shi'usan ghubura, ga su cikin ƙura, ga su cikin gajiya, ga su kaza, ga su kaza. Na yafe musu. Wannan shine ni'imar in Allah ya taimake ka a shekarar nan ka je kai aikin hajji. Yaya kaga Allah ya taimake ka je kai wannan? An yafe maka zunubin nan, ka dawo wata ɗaya, wata biyu, shekara ɗaya ko ƙasa da haka, Allah ya ɗauki ranka, ka huta. Ashe kaga da kuɗinka za ka iya samarwa kanka aljanna. Allah yana alfahari da Arafa. Ya ce wa annabi ka je ka tsaya a Arafat. An ce annabi sallallahu alaihi wasallam in ya je Arafa in ya miƙe ya ɗaga hannun nan nasa yana roƙon Allah malam, yana addu'a, yana roƙon Allah, yana addu'a, yana roƙon Allah, yanda ka san wato kamar ga abin zai karɓa. Baya sauke hannunsa sai rana ta faɗi. Amma abun tausayi da karamkalla alhazan zamani sai mutum ya je wannan gurin ya cinye wannan lokacin gabaki ɗaya yana chatting da waya. Ni da idona na gani akwai wanda kurin samun hema sai yake shimfiɗa mayafinsa kurin ita bacci. Sai kai da Allah in biyar da rabi ta yi saura minti 30 ka tashe ni. Wallahi ka duba wannan uban tafiya, duba wannan wahala, duba wannan zirga-zirga. Mutum wai ya je wannan gurin wai ya kwanta saboda yana son abin nan, ko a ta cin abinci ana hira. Kai ka ce ba aikin hajji aka je ba, hayaniya ƙalla ne daga cikin himmomin na alhazai. Sai inda suke da daɗi, suke da tsari, suke da malamai masu tambihi sosai, za ka ji an yi shuru ana addu'a. Amma wasu wurin wallahi da ka san kasuwa, hayya hayya wannan hayaniyar, zo mu je mu nemi abokinmu. A ina ka duna take? Wai ƴan Maiduguri idan aka sauke su ne, da Allah ina ya kare wannan tsayuwa Arfa gaba ɗaya da zagaye yana neman abokinsa. Wai wancan yana Maiduguri, wancan da yake jiha jiha ne ake ajiye mutane, yan Najeriya din suna tare a wuri guda amma kuma jiha jiha ne. Haka zai kare da zirga zirga ya cinye lokacinsa gaba ɗaya. Wani ma ya ɓata ya je ya tarar da kansa a cikin ƴan China. Ina yin wannan bayani ne saboda wataƙila Allah zai baka dama, kar ka ɓata kanka lokaci ka zuba wannan maƙudan kuɗin ko a zuba ma wannan makudan kudin ka je ka bata lokaci kada addu'a aka ce ma ka roki Allah Allah zai karba kana da abin da ya wuce wannan malam baka da shi to shine Allah ya ce da shi summa afidu min haythu afad an-nas wastaghfirullah kamar yadda sa'irul arabi sauran larabawa min ghairi quraish ba qurayshawa ba yanda suka bi kuman ku bi to amma usman suka ce annas ana nufin ibrahim usman cewa adam alaihi salatu wassalam قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن ابن عباس وانا حديثنا ده طرو ان شاء الله غوبي سي مو دورا لوكاشي ياي abinda muka fada ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya rangwanta mana wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh